أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وانا مسلمي منام الله سبحانه وتعالى قوديا دي حالتيمو يبا ملافيا كما يكار بام إيكوان ساكي حدوادكو أتكين ونن دروسا ما سلم بمهم منشي وان دميكي كوكارين سنر دكاونمو دكما ينقوامو الدينمو نمسلنشي. دفاتن الله سبحانه وتعالى ya ƙara bamu damar fahimtar wannan addini da kuma ikon aiki da shi har ya zuwa ƙarshen rayuwarmu. Idan ban manta ba, muna cikin darasin nan wanda muke bayanin matsayin mutum a mahanga ta addinin Musulunci, wanda muka ce ƙalƙashin shi akwai abubuwa guda takwas. Na farko, mun yi bayani kan fitra. Kenan, in muna son mu san matsayin mutum a addinin Musulunci, farko ya kamata mu san cewa Allah ya yi mu wata babbar baiwa ta tsarki da ya bamu, ya wanke mu tas ba tare da muna da matsalar komai ba. Kenan, yanzu ya rage gare mu kamar da yake cewa inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Mun kawo adade wannan aya din, Allah ya yi mu baiwa ta fitra. Sannan abu na biyu muka ce Allah ya yi mu masu zabi, shine yake bayanin ma wannan aya din ta inna hadainahu sabil. Ma'ana, muna fahimta cikin wannan aya din cewar Allah subhanahu wata'ala ya yi mu mutane masu zabi ne, kamar yadda mun ba da misali na mutum wanda yana da yara masu mishi aiki guda biyu. Guda ya ce mishi yayi aiki guda kawai, shi kadai ke son yayi. Guda ya ce mishi kana da zabi kai aiki guda biyu, amma na farko shi nafi so ka aikata, ban son ka aikata na biyu. Muka ce wannan mutum na biyu shine matsayin mutane a wurin Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah da yace mun shiryar da mutane kan wannan hanya ta addini, ko su gode ko kuma su kafirce. Mutum biyu ne kenan. Wasu zaka same su suna gode ma Allah subhanahu wataala, wasu kuma zaka same su suna kafirce ma Allah subhanahu wataala. Me ma'anar godiya anan? Godiya shine duk ni'imar da Allah ya maka ya halice ka ba tare da ka bashi komai ba. Ya baka iyaye na kwarai, ya rayar da kai tun kana karami, baka da karfi, ana taliliyar ka har ya baka karfi har ka girma ka zama wani abu. Duk shi ke kula da kai, ke tarbiyantar da kai, wanda yana iya barin wani abu ya zo ya same ka. Amma Allah subhanahu wataala da rahmatsa, da yake kuma rabbul alamin ne, sai zamanto yana kula da kai. Duk motsinka, duk inda kake tahiya, zaka shiga cikin wani tashin hankali, wani bala'i, dai Allah ya doka ya tsare ka. Duk wannan kyauta da Allah subhanahu wataala yake maka, banda kyauta da yake ma duk al'umma baki daya, in ka kalla irin rana da wata, dare da rana, damuna, mai albarka da Allah subhanahu wataala yake ba mutane su samu abin da za su ci, abin da za su rayu da shi. Gashi nan abin da Allah subhanahu wataala yake ma mutane na rayuwa wanda ba su tambaye shi komai ba, ko da za su yi addu'a za gani yana iya ba su abin da yake nan, da mun ma yana ba su. To, wanda zai zo ya kalli wannan ni'imomin, ya zo ya hangi wannan baiwa da Allah subhanahu wataala ya mishi, ya gode mishi da mi da yi mishi ibada, da kadaita shi, da rashin yin shirka gare shi, da kyautata mu'amala da mutane kamar yadda Allah subhanahu wataala yake so, to wannan shine mai godiya. Ma'ana, mutum tun farko ya san matsayinsa, matsayin ƴan uwansa, matsayin shi a wurin Allah subhanahu wataala, duk ya gyara wannan alaƙai, to shine ya gode ma Allah. Amma wanda bai gode ma Allah subhanahu wataala ba, shine wanda zai kafirce ya bauɗe ma wannan hanya da Allah yake cewa inna hadaynahu as-sabil. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin na farko mazamanto mashkurin, muna gode ma Allah kan duk ni'imomin da ya mamu tare da bauta mishi, tare da ibadu na dare, kyaututtuka, yin da'a gare shi ta kowace hanya, ya kasance muna bauta ma Allah subhanahu wata'ala ba mu yin shirka da shi. Wannan shine ikhtiyari ko zabi da Allah subhanahu wata'ala ya babayin shi. To bayan mun fahimci wannan abin na biyu, ma'ana cewa mutum mai zabi ne baiwa ce, ta ina za mu gane cewa zabi baiwa ne kamar yadda muka ce wannan mutum yana iya ya ki gode ma Allah ya ki bauta mishi, amma sai aka same shi ya zo ya bauta ma Allah ya gode ma kenan ni'imomin shi. Sabanin mutunan da aiki daya aka bashi kamar yanzu mala'iku ba a tsabar yabon su a ce sun yi kokari, saboda su damin Allah subhanahu wata'ala ya halice su ne akan hanya guda, ba su da zabi. Kenan muna gane cewa duk wanda aka ba zabi kuma ya zabi abin kwarai ya cancanci a yabe shi. Shi yasa aka ce mutun nan yafi mala'iku ma. Mutanen da suka zabi gode ma Allah tare da cewa sun samu kansu cikin wani yanayi wanda mutane tarbiyyarsu ta bace, shi dan yana yaudarar su, amma duk da haka nan suka yi kokarin hiddo kansu, suka yi kokarin daurewa. Ana cewa haƙuri ne dami da rashin saba ma Allah, dan ana ce ma haƙuri, suna cewa ya kai kashi uku. Akwai haƙuri cikin bauta ma Allah, kai ta bauta ma Allah, ibada ka daure, ka zanki sallar dare, ka zanki azumi, ka zanki kyaututtuka, ga sanan duk abubuwan da da'a da Allah subhanahu wata'ala yake so. Akwai kuma mi, akwai haƙuri cikin saba ma Allah, ma'ana kana ganin sabo yana gituwa wurin ka, shi dan yana yawan yaudararka, amma kai kokarin kare kanka, lalle wannan babban haƙuri ne. Shi yasa Allah yake cewa inna Allaha ma'as sabirin, kenan wanda yake kokarin daurewa da yanayin da ya samu kanshi da irin rudud da shi dan yake mishi, to lalle wannan abin yabo ne. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu cikin wa'annan bayi din. Abu na uku shine mi, bayan mun gane wannan matsayi da Allah ya bamu na biyu, to ga na uku shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya mutum bayan zabi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, ya sanya shi abin tambaya ne, mas'ul ne. Duk abin da Allah subhanahu wata'ala yayi ma bawa a wannan duniya din, to Allah gobe zai tambaye shi. Kenan baban zaba Allah ya maka baiwa da abubuwa da dama, zai tambaye ka. Zai tambaye ka farko akan haƙin Allah subhanahu wata'ala, haƙin shi kenan da shi da kai. Zai tambaye ka haƙin kanka akan kanka, shin baka cuci wannan nafs din taka ba? Baka yi wadare ta ba? Na a matsayin yaudara zan bada wani misali, saboda mutane wasu ba san suna yaudarar kawunan su ba. Lokacin da zaka ce mutum ka daina sabo, sai gani yana kewayewa yana baka wasu dalilai wanda a shi kan kanshi ya san bai yarda wannan dalilan ba, amma yana kokarin ya nuna ai kaman Allah ne ya sa shi cikin wannan yanayin. Shi yaya zai? Ni yaya zani? Sabo ne ya samu, na samu kaina akan wannan. Anan wani shi ma kyakkyawan misali, wanda wani malamin mu yake ba mu labari, ya haɗu da wani matashi wanda ya ƙware cikin yawan yin zina. Mutum ne wanda ya samu kanshi yana bin shedan, yana yawan yin zina, wa iyadhu billah. Shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan malamin namu baiwar ya jawo hankalin shi da wata hikima, inda bayan ya yi ta mishi wa'azi yake ce mishi kai wane saban nan da kake yi wa Allah baya son shi, kai kokari ka daina. Sai yake cewa shi duk lokacin da ya kokarin ya daina, sai ya gani kamar shi da kanshi kamar akwai wani abu da yake ingiza shi yake tura shi yayi abin shi ba da gare shi bane yana kokarin cewa shi ba da gare shi bane kamar abin ya wuce zabin kanshi rannan shi wannan malamin namu yake mi sai yazo ya same shi yake ce mishi wane yawa nayi wani irin mafalki dan kuma ga hakika ba ƙarya bace yake mishi yayi mafalkin sai yake ce mishi nayi mafalkin cewa na same ka ga kanin kana shirin mutuwa har nake tambaya sai yake ce mini kwanan ka ne sun ƙare sai yake cewa to mafalkin ka me kake nufi da shi sai yake cewa to ni ka san ni in ne mafalki da wuya ne mafalkin nan bai tabbata ba saboda haka in aji maka tsoron lalle mutuwa ne za kai kawai haka yayi da shi ya ƙare ya tashi ya bar shi gobe da ya sake dawowa ya zo ya same shi wannan abokin nashi sai ya same shi ya shiga cikin wani yanayi wanda abinci ma baya iya ci durma ta sallamo mishi wanda sun saba lalata tare sai ya ce a ya jayi da bai kula da sallah saboda saban da yake yi sai zamanto har sallar dare yana tashi dan kwana ma ya mai karanci bayan kwana biyu kwana uku yin nisanci sabo kwata-kwata sannan ne yake ce mishi shi malamin namu yake cewa yanzu yau sharbanka da yin zina yake cewa ai tun ranar da ya ga wannan magana bai ƙara zina ba kai ƙarewa da karauma sallah da baya yanzu yana yi kirki da baya yanzu yana yi kai da har sallama bai damu yamma mutane ba yanzu iya ga mutane na musu sallama ku duba sannan ne malamin mai yake ce mishi yaya aka yi to ka samu ikon yin haka nan alali da a can kana cewa akwai wani abu da yake ingiza kai sabo ko da ka tuba ka ce kai ba ka ƙara yi yanzu za ka samu kanka kana yi ya ce kaga kenan canda da kake bada wannan hujja kana yaudarar kanka ne da kanka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kada mu zamanto daga cikin masu yaudarar kansu to shi bawa mu sani za a tambaye shi mas'ul ne dukkan abinda Allah subhanahu wata'ala ya saka a ciki na ni'ima duk da yake a imma suna ce ba wai arzikin da Allah subhanahu wata'ala tambaye ka ba yace me yasa abinda na baka din nan baka yi kaza da shi ba suna cewa ainihin abinda za a tambaye ka abinda su a imma suka yi min bayani abinda kuma suka gara daga annabinsu na'am Allah subhanahu wata'ala ya baka haƙoƙi in dukiya ya baka ne don ka hidda zakka ya baka ne don ka taimaki talakawa ya baka ne gashi nan kai ayyuka daban-daban cikin hidima na addinin musulunci ba wai ya baka bane kai abinda kake so shi yasa ake cewa jarabawa ce kamar yadda talaka ana jaraba shi ne aka hana shi arziki a ga haƙurin shi a cikin addini hakanan kai kuma an baka ne a ga haƙurinka da talakawa da hidimomi na addini wanda ya kamata ka yi shin kai ko ba za ka yi ba shi yasa kowane cikin jarabawa yake saboda haka mu gane cewa dan adam za a tambaye shi lalle za a tambaye shi din ni'imomin da Allah ya maka kenan kai kokari ka sa su a muhallin su sannan lahiyar da Allah subhanahu wataala baka kai kokari kai amfani da ita cikin bauta ma Allah subhanahu wataala wannan shine Allah yake so shi yasa ma zan bada wani misali a cikin aya alqur'ani inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sai yace mi hatta yablugha ashudda wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula a wannan zama da muke na rayuwar duniya kamar fa alƙawari ne muka yi za mu bauta ma Allah duk abinda Allah ya bamu kamar alƙawari ne za mu kula da shi cikin hanyar Allah shi yasa Allah yake cewa ku duba yawa da misali yake cewa kada ku kusanci dukiyar maraya ku rike ta da kyau da gaskiya har sai ya kai ga shekarun shi na balaga wanda yana iya kula da wannan dukiya ta shi sai yake cewa ku cika alƙawari so da dama tsakanin mutum da mutane kana dauka alƙawari to ka cika shi haka nan alƙawari da Allah cewa lalle lalle za mu bauta ma Allah subhanahu wataala alƙawari ne kuma alƙawarin nan cika shi kuma akan maslahan mu ne akan ci gaban mu ne a nan duniya za mu samu yarda Allah mu rayu cikin nutsuwa da yarda da juna kuma a lahira muna mutuwa za mu shiga aljanna kake nan akan maslahan mu ne wannan cika alƙawari din Allah yake cewa dukan alƙawari mu sani abin tambaya ne fa a nan alƙawari kun bai da bambanci karami ko babba duk wanda ka dauka mu alƙawari ka cika shi dan Allah subhanahu wataala zai tambaye ka kan duk alƙawarin da ka dauka kuma yake cewa a wani wuri Allah subhanahu wataala cikin alƙur'ani wannan muna karanta su ne a cikin suratul isra yana cewa wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin wannan aya din kuma ita ma ta cikin suratul isra yana cewa kada ka tsaya kai bawa akan abin da baka sani ba saboda mi saboda ji da gani da zuciya Allah ya ce gaba ɗayan su za a tambaye ka mun kawo da dai wannan aya din ma'anar ta yadda za mu ƙara bayanin ta fiye da yadda muka bayanin ta a yanzu zai zo nan gaba insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin